Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Dalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 10 ga watan Mayu shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa yau aka kammala wuni na biyu na taron kare muhalli da sauyin yanayi wato COP15 da ke gudana a birnin Abidjan na kasar Ivory Coast. Za ku ji abubuwan da aka tattauna a yau. A kasar Ghana kuwa shugabannin dakarun sojin kasashen yammacin Afirka sun aiwatar da taron wuni biyu a Accra babban birnin kasar inda suka duba batutuwan da suka shafi tsaro a yankin. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Kazalika muna dauke da labaran wasanni daga Niger. To amma fa duka sai kun sha labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Ana kyautata zaton kasashen Finland da Sweden za su shiga kungiyar kawance ta NATO a hukumance zuwa ƙarshen wannan watan a matsayin martanin mamayar Ukraine da Russia ta yi. Kasashen biyu sun ce matakin da Russia ta dauka ya canza yanayin tsaro a Turai, kuma barazanar nukiliya da Russia ke yi na buƙatar matakin tsaro na haɗin gwiwa irin wanda NATO ce za ta iya samarwa. Yan majalisar dokokin Finland sun shiga muhawara kan batun shiga kungiyar ta NATO bayan da aka wallafa wasu muhimman batutuwa game da tsaro a farkon wannan watan. Ana kyautata zaton za a yanke shawara cikin kwanaki masu zuwa. A bayyane yake cewa komai ya canza tun bayan da Russia ta fara yaki a Ukraine, abinda ministan Finland kan harkokin Turai Titti Tuppurainen ya gaya ma muryar Amurka kenan. Kungiyar Nasan Solution ta jagoranci wata gagarumar tawagar Amurka da ta isa garin Neminaka da ke fama da matsalar yunwa wadda ke hana yara makaranta a ƙasar Kamaru. Ga wakilinmu Muhammad Rabi'u da rahoton.
Neman ƙarfafa hudan dangantakar da ke tsakanin Kamaru da Amurka ne makasudin da ya sa kungiyar Nation Solution ta baima 'yan makarantar firamare Neminaka tallafi a gundumar Nyambaka da ke jihar Adamawan Kamaru. Kungiyar ta gina ma yara zaurin cin abincin zamani da za su ci ba tare da sun kashe sisin kobo ba. Kungiyar na ganin cewa hakan zai sa su yi azaman zuwa karatu. Nation Solution ta shata ma yaran ɗakin karatu cike da littattafai, bugu da ƙari ta kuma haƙa rijiyar burtsatse da za ta shayar da garin baki ɗaya. Ga kuma jerin bangida shida domin biyan bukatun 'yan makaranta. Mr. Abbo Umaru, magajin garin Nyambaka, ya ƙara da cewa
to wallahi muna farin ciki da ganin tawagan Amurka da suka zo mana garin Neminaka yau saboda wato alkinta wannan makaranta primary na Neminaka. To ku duba dai wannan lambu da muke da shi a nan, dama wannan imma aiki ne wanda yake National Solution ne ta fara. To sannan kuma yau sun zo sun haƙa mana rijiya na burtsatse, sun gina mana wato ɗakin cin abinci. Wannan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ashe a nan take ba tare da an je wani waje ba za a iya ajiye yaran a cikin ajijuwan.
Manazarta gani suke yi cewa jihar Adamawa ta ci baya a game da karatu, sa'annan wannan tallafin zai taimaka sosai musamman idan gwamnati ta kana ta gudunmawar. Jihar na fama da ƙarancin makarantu, malaman makarantu, tumbatsan 'yan gudun hijira da kuma zuwa cin rani da ya zama ruwan dare. Mr. Diodone Bakwa Eddie Master ya ƙara da cewa
the normal difficulty.
To anan da za mu ce mukan mun yi farin ciki aikin da National Solution take yi a makarantar Neminaka, ganin cewa da ba mu da ruwa mai tsafta, yanzu gashi an haƙa mana rijiyar burtsatse, sannan kuma ga wannan zaurin cin abinci da aka sama mana wanda zai taimaka ma yara ya ba su daman cin abinci.
A gaida Muhammadu Rabi'u. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na iya kada ƙuri'a ko a wani lokaci daga yau dinnan Talata kan ƙudurin dokar samarwa Ukraine kayan tallafi na soji da na jinƙai na dala biliyan 33. Gabanin yiwuwar kada ƙuri'ar amincewa a majalisar wakilan Amurka, shugaba Biden ya ce gwamnatinsa ta kusa ƙure duk wani iko da take da shi na tura ma Ukraine makamai da sauran kayan soji daga rumbun ajiyar headquarter tsaron Amurka ta Pentagon. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin sun gabatar da makamanciyar bukata a wata wasiƙa ga 'yan majalisar dokokin, inda suka buƙaci da su kada ƙuri'ar kafin ranar 19 ga watan nan na Mayu, lokacin da suke ganin makaman Ukraine na yanzu za su fara ƙarewa. Jiya Litinin, Biden ya rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na daban mai bashi ikon gaggauta tura kayan soji da sauran tallafi ga Ukraine a ƙarƙashin wani tsari irin wanda aka bullo da shi bayan yaƙin duniya na biyu don taimakama ƙasashen Turai su yaƙi 'yan Nazi na Jamus. Yun Sigil, wani sabon shigan ɗan siyasa mai ra'ayin riƙau, ya fara aiki a matsayin sabon shugaban Koriya ta Kudu a yau ɗinnan Talata, tare da shan alwashin ci gaba da tattaunawa da ake yi da Koriya ta Arewa game da shirin nukiliyar ta mai haɗari da kuma tayin abin da ya kira wani gawurtaccen shiri na inganta tattalin arzikin Koriya ta Arewar muddin ta yi watsi da shirinta na nukiliya. Yun ya yi alkawarin ɗaukar tsauraran matakai kan Koriya ta Arewa a yayin yakin neman zabansa, to amma ya kauce ma amfani da kausasan kalamai a lokacin da yake jawabin ɗaukar rantsuwa a daidai lokacin da ake daɗa fargabar cewa Koriya ta Arewar na shirin gwajin makamin nukiliyar ta na farko tun bayan kusan shekaru 5. Koriya ta Arewa ta yi watsi da alƙawura makamantan na yanzu lokacin da shugabannin da suka gabaci Yun suka yi na ta'allaka taimako da daina shirin nukiliya. A Sri Lanka, ɗaruruwan masu zanga-zanga waɗanda suka yi watsi da dokar hana fita sun ci gaba da rera waƙoƙin nuna bijirewa ga gwamnati zuwa yau ɗinnan Talata, kwana guda bayan da munanan tashe-tashen hankula suka yi sanadin murabus ɗin Prime Minister wanda aka zarga tare da ɗan uwansa shugaban ƙasa da jagorantar ƙasar zuwa cikin matsalar tattalin arziki mafi muni da ta taɓa fuskanta a tsawon shekaru gwammai.
A gaida Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau aka kammala yini na biyu na taron kare muhalli da sauyin yanayi wato COP15 da ke gudana a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire, inda a wannan karo aka yi nazarin hanyoyin da za a bullo wa kwararowar hamada a sassa daban-daban na duniya da suka haɗa har da jamhuriyar Nijar. Suleiman Muni Barma ya duba mana yadda wannan matsala ta kwararowar hamada ke shafar rayuwar jama'ar ƙasar.
Kwararowar hamada da zaizayar ƙasa abu ne da ke fayyace illolin da ke da nasaba da canjin yanayi, waɗanda ko baya ga matsanancin zafi al'amarin kan tayar da guguwa da ƙura, abinda kuma ke shafar ayyukan noma da kiwo a ƙasashen Sahel, kamar yadda abin yake a yanzu haka a jamhuriyar Nijar. Shugaban kungiyar Platform Paysan Jibobanya ya fayyace girman matsalolin da canjin yanayi ya haddasa wa sha'anin noma da kiwo a wannan ƙasa.
Sai ki iske wata rana ruwa ya tsaya tak inda ba a zuto kaman irin damina da mun ka samu bara. Na biyu, kana iske ayi shifka sai ka gani iska yana zakwa yana ruhe duka shifkar da an kai. Kuma ana iske wata rana ruwa ya zo rana guda hiye da millimeter 200 wurin duka ya zo rana ya buge shi, sai ka iske ruwa ya zo ya taho da ƙasa ya ruhe wuri duka, babu kyawa babu abinci, kuma duk abin da iske bisa hanya yana wuce da shi.
Gurgusowar hamada kan mamaye sama da eka 100,000 na ƙasar noma da kiwo a kowace shekara a jamhuriyar Nijar, abinda a ɗaya gefe ke haddasa kafewar albarkatun ruwa, in ji masana, a ƙasar da fiye da kashi 80 daga cikin 100 na jama'ar ta ke dogara da noma da kiwo. Dalili kenan hukumomi suka tashi tsaye don tunkarar wannan al'amari, in ji Dr. Abubakar Manzo, mashawarci a fadar shugaban ƙasa.
Za su yi ya nasu kokari a kiyaye a kare ko ta shekara kamar eka 214,000 don saboda a maida wannan 100,000 wanda suka zaizaye suka lalace.
Lura da yadda wannan matsala ke haddasa fari a kasar da aka fi mai da hankali akan noman damana yasa masana suka dukufa wajen bincike don samar da irin abinci da na ciyawar dabbobi waɗanda ba sa buƙatar dogon lokaci. Professor Falalu jami'i ne a cibiyar nazari da bincike ta Ikizat.
Tunda tsawon damana sun rage, kenan dole sai an samu iri wanda zai iya kare hayyaba da iya cire shi kan ruwa ya tsaya, in ba haka nan ba za a samu babban matsala. To Ikizat tana kirkire irin wannan irin sabbi dan dai masu gonaki su samu wani abun da damana ta wuce.
Kashi biyu daga cikin uku na fadin kasar Niger yanki ne da hamada ta yi wa mamaya. Domin dakatar da kwararowar wannan bala'i, gwamnatin kasar ta bullo da ayyukan gayyar da shan itace ta shekara-shekara, yayin da a ɗaya ɓangare hukumomi da ƙungiyoyi kan shirya ayyukan farfaɗo da kasar noma da kiwo. To amma da haka matsalar na nan gidan jiya, sanadiyar ɗabi'ar sare itace ba ji ba gani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To shugabannin dakarun sojin kasashen yammacin Afirka sun gudanar da taron yini biyu a Accra, babban birnin kasar ta Ghana. Taron ya mai da hankali ne kan tsaro a yankin tare da duba yadda za a shawo kan wannan matsala. To sai dai kasashe uku da ECOWAS ta kakaba wa takunkumai sakamakon juyin mulki, wato Burkina Faso, Mali tare da Guinea duk sun halarci wannan taro. Daga birnin kuma sai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamza Adams ya aika mana.
Taron wuni biyu na shugabannin dakarun tsaron kasashe 14 karkashin kungiyar ECOWAS da aka gudanar a Accra, babban birnin kasar Ghana, ya mai da hankali bisa matakan shawo kan iftila'in da ya ritsa da wasu mambobin kungiyar, wato hare-hare masu nasaba da ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 16,726 a yankin cikin shekaru uku. Yayin jawabinsa, ministan harkokin tsaron Ghana Dominic Nittwell da ya karbi bakoncin shugabannin dakarun tsaron kasashen a Accra, babban birnin kasar, ya ce hare-hare ta'addanci fiye da 5,300 ne yan ta'adda suka kai a wasu kasashe a Afirka ta yamma cikin shekara uku, abinda ya tilasa miliyoyin al'umma yankin ficewa a musgulunsu. Ministan dai na bukatar da shugabannin dakarun tsaron kasashen da su hada karfi da karfe gurin yin musanyen bayanan sirri domin karfafa tsaron yankin. To sai dai ya kuma kara da cewar kamata ya yi da shugabannin tsaron su yi wasi da kabilanci ko wata al'ada ko wani addini da ma yare domin ganin sun cimma manufofinsu na samar da tsaro da zaman lafiya. Ministan tsaron kasar Ghana dai ya jaddada muhimmancin baiwa kwalarin hula a yankin damar fitar da shugabanninsu. To sai dai na tuntubi retired Umar Sanda, tsohon jakadan Ghana a kasar Masar, kana tsohon shugaban musulmi dakarun soja a Ghana, an da ya mini sharhi bisa wannan taron.
Kasashe na West Africa su zauna su tattauna yaya za a yi in yaso a samu zaman lafiya. Abu ne da yake da muhimmanci kwarai, domin da an kai zaman an lura cewa rayukan mutane da suka bar duniya ya gwada kamar shi a sake zama a inganta waɗanda suke tuna duban batun tsaro, in yaso a samu a magance wannan abu. Cikin aikin soja akwai abin da ake kira sharing of intelligence. In ka samu wani labarin da zai kawo damuwa, sai ka taka makwabtanka da yake kusa kamar kai na gan wancan ya bi nan kuma yanda na gan shi ya kawo barna da shi tun da zu a duba. To zaman da aka yin abin ga maksudi shi kenan, a samu sharing of information nan yayi sauri so that shi a samu ana magance da abubuwan da ya shigo cikin wasa fara.
To sai dai wani abin da kuma fi daukan hankulan jama'a bisa wannan taron shine wasu kasashe da aka kaka bawa takunkumai sakamakon kifar da gonutocinsu, wato Guinea da Mali da Burkina Faso, duk sun halarta. Abinda mai sharhi bisa harkan tsaro Malam Irbad Ibrahim ya ce matakin gayyatansu da ECOWAS din ta yi ya dace su.
Gayyatar da aka yi ma shugabanni na lamarin tsaro na kasashe kamar 14, aka kare kasashe uku da dama suka jajiki an dabara musu takunkumi tun da aka yi juyin mulki. Domin an kirga mambobi ita na ECOWAS baki da 15 ne, in yau 15 uku sun riga sun fita, kamar cikin kashi 120 kenan suka fita. Mun ga kuma daga Guinea-Bissau an jarraba ba dace ba, don ba sa hankali ba aka ta dagwara takunkumi ba magana da su ba zance ba komi. Su kuma za su gama gindi su zama wata kishiya, kungiya da za ta kasance kishiya ne ma ECOWAS, kuma ba abin da ECOWAS za ta yi ta.
Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka.
Bin share aba walle walle wanda ta dauki kama kiriya kiriya magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa ina mugunta
yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana.
A yanzu haka dai jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben fidda 'yan takara a matakai daban-daban na Najeriya. A nan jihar Niger dai bayanai sun nuna akwai 'yan takarar kujerar gwamna kimanin 7. To amma jam'iyyar ta APC ta musanta labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Niger na tursasa mata akan wani dan takara da gwamnatin ke marawa baya. Alhaji Musa Sarkin Kaji shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Yayi karin haske akan halin da suke ciki da kuma bayyana matsayinsu akan wannan zargi.
To kamar yadda ka sani a doka ta jam'iyya da ta kafa cewa duk wannan takarar gwamna zai tafi national ne ya so fordansa. Amma Allah cikin ikon sa mun shirya tsari da zai samu tantance cewa muna da mutum kaza da suka siya ainihin wannan form daga national wanda duk ya siya akwai nan da zai zo ya clearance ko ba shi clearance a sofa dai gononi wanda duk suka siya suna kan zuwa a nan ofishin mu a jihar Niger domin su yi wannan clearance din da su da 'yan majalisu na tarayya da 'yan majalisu na dokoki na ja tare da sanatoci. Sofa dai kamar mutum 7 muna da yakinin sun siya form na kujerar gwamna a jihar Niger.
Da batun gwamnatin nan akwai raɗe-raɗi ko kuma zargi da wasu ke yi cewa ku jam'iyyar APC kaman gwamnati na neman tursasa muku ku tsaya da wani wanda kaman bai da karɓuwa wurin jama'a. Me za ka ce a kan wannan?
To wannan magana ta san in kana siyasa ba ka da dama ka hana masu magana su yi maganarsu. Suna da 'yancin su yi maganarsu. Amma abin da mu muka sani shi ne a gwamnatin jihar Niger a cikin watan Ramadana gona da kansa ya yi zama da ainihin 'yan takarkaru na gona da ya zama da su zaman da ya yi da su ya kuma nuna musu da cewar da baki ɗaya su ba shi da ɗan takara ko wada mutum guda. Kuma dukkansu ga baki ɗayansu 'yan takarkarunsa ne idan sun samu dama a tsakaninsu sun yanke hukunci a tsakaninsu sun ɗauki mutum guda labasa. In kuma su samu ba ya juya ya kalli jam'iyya ya ce musu ku je ku ba ni ainihin zaɓe na haƙiƙa wanda yake gamsashe wanda ya ci zai san ya ci wanda ya faɗi zai san ya faɗi. So don haka don wani ya fito ta wani sashe yana cewa a jam'iyyar APC ta ba da fifiko a kan wani wannan shagube ne da kuma magana irin ta 'yan siyasa wanda ake kira yarfe. Amma mu abin da muka sani kowa za mu ba shi daidai kwatankwacin gaskiyar da ya kamata domin ya je ya nemi jama'a wurin masu ƙuri'a. Dan suka zaɓe shi da shi ya
ɗauka. Na'am, to yanzu kaman su wa'annan delegate da ake magana ko riga kun gama tantance su a jihar Niger din?
A zaɓe na delegate wanda doka ta ba da dama wanda zuwa ranar Alhamis ainihin shi kuma za a yi su kamar yadda doka ya ba da dama.
Na'am.
Abin da nake son ku sani cewa babu wani wanda aka ajiye aka ce an zaɓa ko kuma a shi ne wani kaza zai yi kaza a jam'iyyar APC. Abinda doka nan jam'iyyar ta tsara shi za mu bi kuma a kansa.
Shugaban kamfanin jaridar Blueprint a Najeriya Alhaji Idris Malagima yana cikin 'yan takarar kujerar gwamna a jihar Niger. Sakataren yakin neman zabensa Barista Bala Marika ya ci ba su da wata fargaba ga masu zaben 'yan takarar.
Alhamdulillahi kamar ne da ka sani mataki na farko na shiga ko da irin zaɓe shi ne jam'iyya ta yi ta da ka'idoji ta yi ta ka'ida na ɗaya shi ne sayan form daga nan kuma sai a duka neman alhorma wajen wa'annan delegates da za su zo su yi zaben fito gani in Allah ya yarda.
Na'am, yanzu ba ku da fargaba musamman ta bangaren su delegate din?
A wallahi ba ku da fargaba domin ai abin da zai baka fargaba idan baka yi aikinka kuma yanda ya dace ba, wato abin da Turawa ake ce muhammuk. Shekara biyu da kusan muke ta neman alfarma wurin jama'a da wa'inda lokacin ma ba sa delegate din, har Allah ya sa suka zama delegate din, da ma wa'inda ke delegate din har Allah ya ƙara tabbatar musu suka zama delegate. To muna ta hulɗa da su, muna neman alfarma, kuma ana zamantakewa da alheruka. To kaga ai ba mu saran kuma yanzu wani abu ne sabo. A yanzu din ma ban bari ba. Kullum muna nan muna tuntuban su, muna kuma ƙara neman alfarman su duka.
Barista, akwai wasu ƴan takara sun dan nuna fargaba cewa kamar gwamnati na mara ma wani ɗan takara baya, ban sani ba ko kuna cikin masu wannan korafi?
Mu ba mu cikin masu korafin cewa gwamnati na mara ma wani baya. Kafin ki idan ka fito neman abu, kwazonka shine zai nuna ma jama'a lalle ga irin kwazonka, kuma ga hanyar da kake bi na neman wannan abu. To kaga wasu da kwazon nasu kila su nuna bai kai ba, to kaga shine za su yi tunanin akwai wani ɗan takara. Kamar yadda na ce ma, muna nema wurin Allah, muna kuma neman alfarma wajen delegates din da za su zo zaɓen fiddigoni.
A yanzu dai masu sharhi na ci gaba da maida hankali akan delegate, wato masu zaɓen ƴan takara na jam'iyyun. Abdulkadir Shehu na Funtuwa mai sharhi ne akan harkokin siyasar Najeriya.
Zaɓe za a yi na fiddigoni, Allah ya sa a yi lafiya, a gama lafiya, ƴan jam'iyya da ƴan takara a cire son zuciya. Mutane su san su zaɓi wanda ya cancanta, ka a bi abin duniya.
Kana cikin masu ruwa da tsaki kuma masu sharhi akan jam'iyyun siyasar nan ma ba APC kadai ba. Kana da wani hasashe musamman zaben fiddigonin nan, ganin yadda ƴan takara sun yawa?
To aba wani abu ne shi demokradiyya haka ta gada. Waɗansu sun fito ne kowa da nufinsa, kowa da kuma abin da ya sa ya fito neman wannan takara. Don ka duba, akwai wanda ya fito don jama'a, akwai wanda ya fito don kansa, akwai wanda ya fito don son zuciya.
Amma masu zaɓe su tsaya su kula, su zaɓi wanda ya kamata da wani kuma cancanta, da kuma inda jama'a suka dosa ko jama'a suke so su zaɓa.
Na wato hankalinku yanzu ya karkata wurin masu zaɓen da yake nan?
Yanzu hankali ya kowa wajen masu zaɓe, saboda haka ɗan takara dai sun fito, masu zaɓe kuma ya rage gare ku, ko ya kamata ku duba, ku tantance, ku ga waye ya dace, waye ne ku gani. Za a zaɓa, saboda duk da haka dai zaɓen ma dai da mutum duhu ne, sai dai ku ruwa ku hasashe ku ga wanda kuka gani zai ya taɓa yi, kuma kuna gani in aka ƙara ba shi dama kuma zai kamanta.
To shi ma dai gwamnan jihar Niger da kansa Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi gargaɗi ga jam'iyyarsu ta APC akan yin adalci a lokacin zaɓen fiddigonin, kamar yadda ya yi ƙarin haske a wani taron masu ruwa da tsaki na APC.
Zai amfani da dama da gaya ma shugabannin jam'iyya cewa siyasa na za a yi nan gaba ba irin tana ba ce, saboda haka in kun zo wajen zaɓin wanda za su wakilce ku a mukamai daban-daban, ya kamata ku tace, ku yi shawara da mutanenku, mutanen gari, wanda jama'a ke so duk mu taru mu bi shi, Allah ya bashi. Jam'iyyar APC ta samu karɓuwa, amma inda ake samun matsala shine in an zo wajen firamaci wanda ke tsayawa, in an sa son zuciya shi sai mutane su fita wai. Ina kira ga shugabannin jam'iyya, za a fara firamare insha Allah a duba a fidda son zuci a tsayar da mutanen da jama'a ke so, saboda ya zo zaɓe da kamfen ya muna sauki.
Daga cikin masu takarar kujerar gwamna a jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC akwai mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso, da kuma tsohon ministan wasannin Najeriya Alhaji Sani Indanusa, sannan da Alhaji Idris Malagi da sauransu, da dukkaninsu sun fito ne daga yankin Nufawa a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda aka soma wasannin quarter final ko quarter final na kofin kwallon kafa na kasar, inda ranar jiya USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta kara da AS Sonidep a Stade Municipal na babban birnin Yamai. Sai kuma wasannin da suka rage shine na AS Nijilak ta hotel lantarki da GS Tawa a babban birnin Yamai, a kokana ta Arlet Jar Agades a Arlet a Canjar Agades za ta karbi bakuncin tagur provincial ta Doso. Sai AS Duanta Custom ko kuma ta Duan ta janguriyar Niger a Yamai za ta karbi bakuncin AS University ta babban birnin Yamai. A wasannin kwallon kafa na jaha-jaha na kasar Faransa kuwa, wata wasa ce da ta wakana a ƙarshen makon jiya ta kawo rudani sosai, inda Arles Fas ta yi wa Septems ci 22-1. Sai dai wannan nasarar ce ta baiwa club din na Arles Fas damar jan ragamar rukuninsa saboda tserewa da yawan cin kwallaye a raga gaban ƴan kwallon Martigues. Wannan ya haifar da shakku da ma zargin yin sarande a wannan karawar, inda tuni hukumar kwallon kafa mai kula da kankanan azuzuwa ta kasar Faransa ta girka kwamitin bincike game da wannan karawar. A dai wasannin kwallon kafa ba kasafai ba ake ganin irin wannan ci kaca na sama da kwallaye 20 a karawa guda. Ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF a yau Talata ne ta bada sanarwar zabar kasar Morocco domin karbar bakuncin karo na karshe na wasan kofin Champions League na kwallon kafa na nahiyar Afrika na wannan shekarar ta bana ta 2022. Hukumar dai bata bayyana a kowane gari ne ba a kasar ta Morocco za a gudanar da wannan karawar ta karshe, amma ta sake zaben wata kasa ne bayan da kasar Senegal ta yi jifa da wannan tayin da aka yi mata a can baya, yayin da kasar ta Morocco ce kawai ta yi saura daga cikin waɗanda suka buƙaci karɓar bakuncin karawar. Za a yi karawar ƙarshe ta bana ta shekara 2022 ta wasan ƙwallon ƙafa ta Champions League ta nahiyar Afrika a ranar 30 ga watan Mayu nan da muke ciki idan Allahu ya kai mu. Yanzu haka dai a wannan kwamɓalar a karon kusa da na ƙarshe, karo na farko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Morocco Wydad Casablanca ce ta wafe Luanda ci 3-1 a Luanda kasar Angola, yayin da Al Ahly ta kasar Misr ko kuma Egypt ta wa Entente Setif ta kasar Algeria ci 4 da nema a karawar su na farko. Kungiyoyin za su sake yin karawa na biyu-biyu ne tsakanin su domin tantance ko wacce je daga cikin su za su kai ga wasan karshe na Champions League na kwallon kafa na nahiyar Afrika na wannan shekara ta 2022. Haruna Mamman Bako da birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ana kyautata zaton kasashen Finland da Sweden za su shiga kungiyar kawance ta NATO a hukumance zuwa ƙarshen wannan watan a matsayin martanin mamayar Ukraine da Russia ta yi. Kasashen biyu sun ce matakin da Russia ta ɗauka ya canza yanayin tsaro a Turai, kuma barazanar nukiliya da Russia ke yi na buƙatar matakin tsaro na haɗin gwiwa irin wanda NATO ce za ta iya samarwa. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na iya kada ƙuri'a ko a wani lokaci daga yau ɗin nan Talata kan ƙudurin dokar samarwa Ukraine kayan tallafi na soji da na jinƙai na dala biliyan 33. Gabanin yiwuwar kada ƙuri'ar amincewa a majalisar wakilan Amurka, shugaba Biden ya ce gwamnatinsa ta kusa ƙure duk wani iko da take da shi na tura ma Ukraine makamai da sauran kayan soji daga rumbun ajiyar headquarters tsaron Amurka ta Pentagon. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin sun gabatar da makamanciyar bukata a wata wasiƙa ga 'yan majalisar dokokin, inda suka buƙaci da su kada ƙuri'ar kafin ranar 19 ga watan nan na Mayu, lokacin da suke ganin makaman Ukraine na yanzu za su fara ƙarewa. Yun Sugil, wani sabon shigan ɗan siyasa mai ra'ayin riƙau, ya fara aiki a matsayin sabon shugaban Koriya ta Kudu a yau ɗinnan Talata, tare da shan alwashin ci gaba da tattaunawa da ake yi da Koriya ta Arewa game da shirin nukiliyar ta mai haɗari da kuma ta yin abin da ya kira.
Ta masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dake da wasu sabbin shirye-shirye. watan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ne gabatar da shirin, da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shi shirin baki ɗin sa, sai injiniyan mu ne Muni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.